الرحمن الرحيم. موج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شين يدى مؤونا مسلاتي ميتاقف البركة babban masallacin Juma'a nan da cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya wutara ga watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 26 ga watan biyu miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman sura ta 55 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani. Wannan ayoyi da aka karanta an karanta su jiya, mun yi bayani akan su dan karshe ne ya rage. Allah subhanahu wata'ala yace marajal bahraini yaltaqiyan. Allah subhanahu wata'ala shine ya gudanar da wasu koguna guda biyu wanda suke haduwa da juna. Bainahuma barzakhun, tsakanin su akwai wani shamaki la yubghiyan wanda ba sa shiga a cikin juna. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دوانني ني دغ cikin manya manya ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin arganu da mutane. Sai ce yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan, wato lu'lu'u da marjani suke fita a cikin wa'annan koguna guda biyu. Wannan ita ce gabar da muka tsaya. Nayi bayanin cewa malamai sun ambaci maganganu dangane da shin wanne daga cikin kogunan nan wannan abubuwa da Allah ya ambata suke fita. Na kawo mana cewa maganganun mafi yawan malamai suna cewa daga shi nazar din ne na gishirin, a nan ne waɗannan abubuwa guda biyu suke fita. Amma Imamu Shankisi a cikin tafsirin sa Adwaul Bayan yayi hujja da ayar da muka karanta jiya ta suratul Fatir wanda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa ma yasawi al-bahran hadha adhbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Cewa fadin Allah dai ce wa min kullin, daga kowanne daga cikin su kenan, ba wai ainihin sai daga cikin su ba. Allah ke cewa wato daga kowanne ta'kuluna lahman tariyan, kuna cin nama wanda yake ainihin sabo shine naman kifi, wa tastakhrijuna hilya kuma kuna fitar da kayan ado, talbasunaha wanda ainihin kuke yin amfani da shi kuke sakawa. Ibn Uthaymeen a cikin tafsirinsa yace maganganu uku malamai suka ambata, ko dai cewa tagalib. Tagalib shi ne a runjayar da wani abu a kan wani. Kun ga rana da wata ana ce musu kamara ne, tare da cewa idan rana ita kadai ce ba za a ce da ita alkamar ba, sai dai a ce ash-shams. Abubakar da Umar ana ce musu umarani, tare da cewa Abubakar shi kadai sai dai a ce musu Abubakar, kamar yanda az-zuhur da al-asr a ce musu zuhurani, magariba da isha a ce isha'ani. Yace to akwai malaman da suka ce wannan shine abin da aka yi, kamar yanda bayani ya gabata, da aka ce يخرج كو يخرج منهما to sai ya zama an yi tagalibi magana ta dai kenan magana ta biyu shine hunaka mahdufun muqaddar akwai wani abu da ya zama an shafe kenan da aka ce ya kharuju min minhuma to sai zama min ahadihima min ahadihima kenan ita ahad ita ce kalmar da ya zama an shafe ta kuma duk wanda ya san أسلوب اللارب تي فداما أقي المهذوفات ذاك قتوى آية في القرآن أقي أبن دولة سيكاك الدرج فنما أنا تفتو الله سبحانه وتعالى قتوى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم هذا يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم سيكاك الدرونا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة إما هكا بلا سأتي توسيكا جيتك مسلاتي صلى ناك سومين ألوانا كنك بهاك أكين جيبا توشي تونا شيني فسكا تبيو فسكا تأكو شيني أفسر وانا آية أبسا ظاهر انتا يتي تو أصلي شيني دب أبن ديزون ظاهر القرآن أفسر شيء أهكا sai idan wata lalura ta sa ba za a iya fassara shi a bisa yadda yake kararraba ma'ana sai an yi wani tawili ko kuma an yi takdiri to kenan akan haka zamu ce ya kharuju minhuma su biyu ake nufi Allah sai ya kharuju minhuma lu'lu'u wal marjan da lu'lu'u da marjani suke fita daga wannan koguna guda biyu menene lu'lu'u menene marjani malaman lugha sun yi sabani wasu suka ce duka daga wato madda daya ake samar da su ma'ana sinadarin su guda daya ne sai da aka ce al-lu'lu shine manya manya daga ciki al-marjan shi kuma shine kananu daga ciki musamman wanda ya zama an sarrafa su an yi abun wuya da su kamar yadda ake dorin tsakiya to da yawa haka wasu daga cikin malaman lugha suka fada wannan aya tana nuna mana Allah ya tanada wa bayinsa kayan ado a cikin wannan ruwa sannan kuma kayan kudi ne ga wanda zai je ya samu yazo ya sayar kuma kayan ado ne ga shi wanda ya saya ai an yi kaito daga Ibn Abbas cewa a cikin manyan manyan ruwaye akwai kwasfa wato wani abu ne wanda za ka gani budatse duk lokacin da aka yi ruwan sama in aka fara ruwa sai su bubude to duk lokacin da ruwa ya shiga suka hade to wannan abin shine lu'lu'u wanda Allah ya samu wa bayinsa a idin domin ado ma'ana kenan shi kansa ruwan saman yana zuwa da arziki da yawa ga mutane domin ya zama alifin sun mora Allah subhanahu wata'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku taron aljanu da kuma mutane anan a cikin tafsiri yake cewa marajal bahrain ay al-sar al-bahrain Allah shine ya gudanar da koguna biyu al-azb wal-milh ko kuma al-azba wal-milha da wanda yake da dadi da mai gishiri yaltaqiyan fi ra'yin ayn suna haduwa a ganin ido amma kuma bainahuma barzakhun tsakanin su akwai wani shamaki min kudratihi ta'ala na kudrar Allah subhanahu wata'ala la yabghiyan yace la yabghi wahidun minhum al-akhar sayansu bazayyi wa daya shishidi ba fayaktaliq bihi bal natana zamu ya takudu da shi sabi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace abi hajarin ma'il milhi fil bihar shin kuna kangarewa da butulce ma ni'imar Allah da yayi na kange wannan ruwa wanda yake mai zartsi a cikin kogi wa gairi hada wannan litahafazakum min arwa'i wanda Allah ya samar da wannan ruwa mai zartsi domin ya kare ku daga ainihin wato iska alkariha wanda yake mai wari mai doyi allati tantidu min arrutubat wanda take faruwa sakamakon danshi wal aqdar da kuma datti walawla zalikal milh in ba dan wannan gishiri ba fil bihar da yake cikin kogi wa gairi ha da wani wannan lafasad lakum hawa'u dunya, to da iskan duniya ta bace gare ku, allati tanfusuna bi, ko kuma tunfisuna bi, wanda da shine ainihin kuke shaka. Sai kuma Allah yace yakhruju minhuma yati bil bina'i lil maf'ul, ace yukhruju kamar yadda muka faɗa a jiya shine kira'an Nafi'u da Abu Amr da kuma Yaqub da Abu Ja'far sun karanta yukhruju minhuma lu'lu'u. Sauran malamai Ibn Kathir, Ibn Amir, Asim, Hamza da Kisa'i da Khalaful Ashir su kuma sun karanta yakhruju shine ke cewa minhuma yace min majmu'ihima, daga dukkan haduwar su ruwan guda biyu me yake fita, al-lu'lu' wal marjan, sai ce kharazun ahmar shine wani abun waya ja, aw sigarul lu'lu' ko kuma karannan lu'lu', sai ce wa min hadihi ma al marjan, kuma dayan su sai irin marjan ya fita. Kenan shi anan malam mai tafsiri yana ganin lu'lu' daga ɗaya yake fita, marjan kuma daga ɗaya yake fita. Sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Ubangiji kuke karyatawa? Yace ai abi kasaratin ni'am, shin yanzu kuna karyata yawan ni'imomi ne? Min khalqil manafi'i fil bahri, na halittar abubuwan amfani a cikin kogi, wa tasliqikum alaiha, da kuma damar da ake ba ku na sarrafa wannan abubuwa, wa ikhrajil huliyi ko huliyi, da kuma fitar da kayan ado al'ajiba na ban mamaki, an bi gairiha, ko ko wasu ne kuke karyatawa banda wannan? To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
walahul jawarin sha'atin bahri kal a'lam fali ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa lahul jawarul munsha'at fil bahri, al jawari al munsha'at, wato ainihin jiragen ruwa wanda aka kera, kal alam, wanda suke kaman manya manyan duwatsu wanda suke gudana fil bahri, a cikin teku, lahu na Allah ne subhanahu wa ta'ala. A nan da Allah ya ga dama da sai ya ce al-jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lami lahu, to sai ya ce walahu nasa ne shi kadai subhanahu wa ta'ala, ma'ana shi ne ya mallake su, kuma shi ne yake gudanar da su, kuma shi ne ya hore su a wajen bayinsa. Allah sai ya kira su ya ce al-jawari, mufradin shi ne aljariya, aljariya abinda yake gudana, aljawari shi kuma ainihin jam'i ne. Almunsha'atu, a nan akwai kira'a guda biyu, kira'an mafi yawan malamai almunsha'atu kamar yadda yake a rubuce a nan, wato shi ne aljawari jiragen ruwa almunsha'atu, wanda ya zamo an kera su, an sarrafa su, an samar da su. Fil bahri, wanda suke gudana a cikin teku, kal a'lam, wanda suke kai kasi manya manyan duwatsu ne. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya hore wa ɗan adam ƙwaƙwalwa da basira na samar da abinda amfaninsa yake rataye da shi. Kun ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wato ainihin ya hore ma ɗan adam, ya koya masa ya yi kamata ya kera duk wani abin da buƙatarsa take da alaƙa da shi. A cikin suratu Yasin Allah ke cewa wa min ayatihi anna hamalna dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim fil fulkil mash'un wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa min ayatihi, yana daga cikin dalilan ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala, anna hamalna dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim, mu ne muka ɗora kakanninsu wanda ake wahayi a lokacinsu, iyayen iyayensu, kakannin kakanninsu, في الفلك المشحون أتكين درجروا وند أكيد مسوس أنا نلودي أكماك ليش لكايا فسألتي وخلقنا لهم من مثله كما في مكهوري مسو إيرم وانسن درجروا وند أنا بنوهو كاتن درجروا أنا بنوهو تباب ونتاريجي دا أكيد شي نوان أبوشي درجروا دو wani jirgin ruwa a ban kasa ya samu asali daga jirgin ruwan annabi Nuhu shi yasa yace wa khalaqna lahu min mithlihi sai muka halitta masu muka sama masu irin sa ma yarkabuna abinda suke hawa a cikin suratu shura Allah yake cewa wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal'alam in yashayyusina riyaha فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله يتي ينا دقتكين دليلا قدر الله سبحانه وتعالى الجواري في البحر ما سقدانا أكن روا سوني جراجي كل أعلام يدك سمين يمين يلواسو الله يتي in ya sha'a ko inna sha'awata qira'a da mun ga dama yuskinir riha kuriyaha in ya sha in Allah ya ga dama yuskinir riha ko yuskinir riyaha Allah da sai dakatar da iska musamman wa'incin jiragen ruwa iska take gudanar da su ba irin masu injina bane kamar na zamani to ko na zamanin ne in Allah ya dakatar da iska ba za su yi tafiya ba in ya sha'ada Allah ya ga dama yuskinir riha to sai ya datse iska take ainihin kadawa fa yadhlalna rawakida sai su tsaya tik ala zahrihi akan teku to ina labari an zo da jirgi tike kuma ya tsaya tik tsakiyar ruwa gaban ruwa bayan ruwa dama ruwa hagu ruwa ina dabara wato dan adam abin tausayi ne amma baya tausayin kansa zaka ga akwai dadi wanda kai ka san ba da bara ka ba iko ka ba iyawarka kawai nadifin Allah ne yanzu kalli jirgin sama a tashi ba a sama ba a kasa kuma saboda kankan ba kaga an bude disco ana rawa saboda rashin kunya ada hawa amar a lokacin da ga an bude kwalabin giya ana rabawa ma ila haidar ba ma ahlama Allah wa yakai hakurin Allah ku yi amfani da ni'imar da ku saba masa ku je wajen da kowa ya san ba shi da wata dabara sai da Allah yi amma kuma a lokacin aka ga lokacin saba ma Allah subhanahu wataala kai ka san da Allah yana mana mu'amala irin yadda muke wa juna da ba kai labari ba wallahi da ba za kai labari to Allah ke ta da ya ga dama da sai datsi iska su tsaya cik ba su iya tafiya ba to shine nan Allah subhanahu wataala ke fada mana cewa walahul jawari almunshat Allah subhanahu wataala shine wato ainihin yake ya mallaki wannan masu gudana wanda suke kai ka sai manyan duwatsu ne wannan yana nuna mana hatta a wancan lokaci akwai manyan jiragen ruwa wanda ilifi in ka hango su kamar manyan duwatsu to nan Allah ya yi magana da larabawa da abinda suka gani ko suke jin labari wa illa da yace wal khayla wal bidala wal hamira li tarkabuha wa zina sai yace wa yakhluqu ma la ta'lamu kage yanzu muna magana al jawari al bahariya to yanzu akwai al jawari al barriya da kuma aljawari aljawiyya akwai masu gudana akan doran kasa akwai masu gudana a sama da za ka tambaye ka da Allah wanne ne yafi hatsari jirgin ruwa ko jirgin sama zaka ce wanne ne ba wanne ne ba kawai ko wanne sai dai kiyayewar Allah Allah ya ji kafiriya ana cewa ya shiga jirgin sama aka ce wai jafid dal ya daure kafa a jirgin sa yace kayya yace wanda an ku kwashe kafa an kai sama da kai yace ai sai dai ta Allah ismail ai ba da abin da zai sai da kiyayewar Allah subhanahu wa ta'ala to almuhim Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da wannan saboda ya san bukatunmu suna rataye da shi kun ga jirgin ruwa kayan da zai dauka in zaka ji safa mota nawa za ta iya dauka musamman na yanzu yanzu ake cewa akwai jiragen ruwa wanda suke dakon jiragen sama yanzu ake cewa ana da jiragen ruwa wanda jirgin sama zai zo ya sauka a kai to ya kike zaton girman wannan jirgin ruwa kuma yanzu dauki wayarka da ka tsunduma a cikin ruwa sai ta kasa ka dauki batir ko wani dan dutse sai ka jefa sai ya kasa amma shi kuma gashi nan akan ruwan Allah subhanahu wataala ya bar shi saboda ne saboda Allah ya tabbatar mana ni'imomin sa wanda za mu ci gaba da mora su wanda za a je a siyo kaya a wajen su da jiragen ruwa suna murna sun samu ciniki ko kuma da kuka siyo ko kuma kuna murna kun samu abin bukata Allah da yake magana akan dabbobi na yau da kullun yace wa ta'milu asalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqin anfus sai ta inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah ke ta kuna dorawa raguma da jakuna da alfadarai kayan ku wanda ba za ku iya dauka ba in ku ne sai da gumi a goshi sai da tsananin wahala yanzu ka duba ragumi ragumi zai iya daukar bahu din kakke ne kwano 40 bahu 10 kuma a dora masa yana zaune ya miƙe da shi to kai yanzu in ka dora maka bahu a ce yanzu ka kai shi shiwarin kana jin zai kai a cikin dadi ai in aka yi fa'a daga nan ka tsallaka titi da shi ba a kama ma ba to gaskiya sai jirgina irin ku ba su da yawa dan akwai wanda zai dauko kaya masu nauyi sai ga yana karkarwa wala sai dai a turi ba zai iya saboda kayan sun yi nauyi da yawa to yanzu kayan da raƙumi zai daukan maka ya kai maka tsawon tafiya a ce kai zaka kai wannan ka kai ka kawo kana jin cewa wani tsawon lokaci zaka dauka ba kai wannan kayan ba to shikenan sai aka ce ga mota karaman mota to sai aka ce ga ainihin wacce take kamar ka ce tifa to sai kuma ga trailer to sai aka zo maganan manyan abubuwan da kawai Allah ne ya san su na yanzu muke magana Allah shi san me za a yi gaba shi sai wa yaqlubu ma la ta'lamun Allah shi ne yake halittar abinda ainihin ba ku sani ba to Allah subhanahu wataala ya saka wannan domin ya zama dalilin kudurarsa mu ga cewa shi ya samar da wannan abin kuma kwakwalwar dan adam ce Allah ya kinsa ma ta tuno ya zata wannan abun idan kwakwalwar dan adam Allah ya ba wannan tunanin to me tunanin ka kuma ga ubangijin dan adam subhanahu wataala sai ki ta fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa na tabbatar ba wanda ya isa ya fayyace amfanin jiragen ruwa a wajen mu a ce ka fadi kaza da kaza jirgi dai zai iya wowa lodi a samu tsawon lokaci ba a sauke wannan lodin ba kamar yadda ake fada karshe yanzu akwai jirgin da zai wowa lodi kayan da zai zo da su sun wadace wannan garin mutanen dutse nawa ne za ka iya lissafawa dubu nawa za ka lissafa amma akwai jirgin da in yawo lodi to na tabbatar kowa zai san jirgi ya zo domin kayan zai wadata baja-baja kuma zai iya ɗaukan mutane wani ma dubunnai zai ɗauka jirgi mafi girma da ake amfani da shi na sama sai ya ɗauki mutum 500 da kaza to shi jirgin ruwa dubunnai ake magana kuma ka ga hawa-hawa har filin bal a cikin jirgin ruwa Allah mun gode to Allah ke da fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya bayi sai Allah ya ce
kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله أكبر. الله سبحانه وتعالى yace kullu man alaiha fan, dukkan wanda yake kanta ƙararre ne mai ƙarewa ne. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, fuskar ubangijinka subhanahu wa ta'ala ma'abucin girma da karimci, to ita ce ainihin take wanzuwa. Wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa? Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana duniya ba mai ɗorewa ba ce a cikin ayoyin Al-Qur'ani da yawa. Allah ya yi jam'u ya ce kullu man alaiha, nan sai aka ce man alaiha ba a ce ma alaiha ba. Man ana nufin masu hankali, to idan man ya ƙare ina makomar ma? Ma ba ta da makoma in dai man ya ƙare. Ana cewa yawan mutane su ne kasuwa, ku raba ni tare rumfuna. In babu ‘yan adam mene ne kasuwa? Rumfuna, kaga ba su ne kasuwa ba. ‘Yan adam da aljanu su ne duniyan nan. Allah ke cewa inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, sai ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza. Allah ke cewa mu muka sa abin da yake ban ƙasa ya zamo ado da ƙawa da kwalliya a wajen ƙasa. Duk abin da yake ban ƙasan nan kwalliya ne, gine-gine na kamfanoni na gidaje, bishiyoyi, tsirrai, fulawoyi, duk wani abin da yake ban ƙasan nan kwalliya ne a wajen ƙasa. Kai ba ma abin da yake kafe ba, hatta abin da yake kaiwa yana kawowa. Mutane su taho akan dawakai, akan kekuna, akan babura, a cikin motoci, duk kwalliya ne a ban ƙasa. Don za ka kalli wannan abin ya baka sha'awa. Ballantana kuma abin da dama a ƙasar Allah ya tsoro da shi, ya samar da shi, ga yanan ana gani. Allah yake cewa mun yi wannan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, don mu jarraba bayi mu ga wanne ne ya fi kyautata aiki. Ma'ana wannan ƙyale-ƙyalen da wannan kwalliyar da wannan adon zai yaudare ka ka manta da abin da aka halicce ka saboda shi, ka zama ka san ciwon kanka ba, ko ko za ka zamo mai hankali ka mai da wannan abubuwan na duniya tsani ne na bin Allah. To bayan an yi kwalliya, an more, an fantama, an gwangwaje, wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza, kuma mu masu mayar da abin da yake kan ƙasa ne ya zamo ƙasa busasshiya. Allah ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Allah ce suna tambayar ka dangane da manya-manyan duwatsu, fa qul, ka ce da su yansifuha rabbi nasfa, Allah zai dandake su ya sheƙar da su sheƙarwa. Fa yazaruha qa'an safsafa, a bar ƙasa ga ta nan fetal babu komai, la tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga kwari a cikinta ba, ba za ka ga tudu ba, ta zamo fetal ba tudu, ba kwari, ba duwatsu, ba bishiyoyi. Haka Allah subhanahu wata'ala zai yi ma ainihin wannan duniya. To Allah subhanahu wata'ala da yace mana kullu man alaiha fan, duk wanda yake kanta ƙararre ne, zai zamo babu shi babu dalilinsa. Ni na san in kana da hankali, ko ba a karanta maka wannan ayar ba za ka ji a jikinka. Domin yanzu inda za a tambaye ka don Allah a tarihin danginka, wanda suke yawo yanzu a ban ƙasa su ne mafi yawa ko wanda aka rasa? Kai ka san wanda aka rasa su ne mafi yawa, domin kakanka wannan generation ɗin, to shi ma kakan naka babansa wannan generation ɗin, ai sama 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 kida sai ka kidanya hawan hawa wajen 20 kafin aje annabi adam ko kuma a haura to dai ina suke babu su to kai ma tun kana dan matashi dan kwalita ka takare ke ado kana tafiya das kana ganin wane mutum to a tafi ba sai an fada maka ba sai kaga farin gashi ya fara fitowa inda babu shi da san ba gashin ya fara fitowa a haba a tafi sai kaga wani dan fari sai ka binke shi kaga wani ka binke shi kai kai dai kada ka tsufa to har dai ka sallaba sai ka furfure fut kuma kai din ne ba wani bane kai ne da da karfin ka kai ka kawo wannan fa idan Allah ya tsawaita ma rayuwar kenan ai ita ma wannan ni'ima sai ka kai ka furfure din nawa ne suke mutuwa yan biyar yan goma yan 20 yan 30 kai ba za ka yi lissafa da yawa to kenan a ce tunda da yawa duk sun tafi kai ma in wani yace zaka wanzu ka san ƙarya yake ba shi sadida za a dinga cewa ranka ya dade kana cewa amin ranka ya dade to akwai geje da shi kenan an riga an gama dole akwai gejin da shi kenan an kai nihaya dole ko an riga an gama Allah ya ce wa man nu'allirhu nan kusu ko nuna kisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to kuma zamu tauye shi a cikin halitta tun kana da karfi ka koma mai rauni kana ganin komai tas ka koma kana ganin dushi dushi kana jin komai amma a tafi in ka fada sai an maimaita wani dattijo ne in zai fito in yi sa riga daban wando da bayan suka ce abba ai wannan wannan ga rigarsa sai dariya ce wai so ake mai kyau abu ya wuce ai shi duk wanda ya buga kawai a fita magana ta riga ta kare wato fagen ado ba za su bane kai ne a sa tubakin shike ne a samu a fita to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu man alaiha fan duk abin da yake ban kasa sai ya kare Allah yake kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da yake ban kasa za a neme shi a rasa sai dai zatin Allah subhanahu wataala shi kadai ne zai wanzu wannan kasar da kake gani duwatsun nan da kake gani su akwai randa Allah zai share su babu su yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati randa za a canza wata kasa wadda ba wannan ba ita ma saman a canza wacce ba wadda muka saba ba kowa ya bayyana ga Allah subhanahu wataala Allah sai yake cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ma'abucin girma da karimci ita ce za ta wanzu anan malaman tafsiri suka ce zikirul juz'i ne wa iradatul kulli domin alwajhu juz'un min adh-dhat fuska wani juz'i ne wato ainihi in sahha ta'bir kenan in sahha ta'bir domin Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da wa'insu abubuwa duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi to me yadda Allah ya sifanta da wannan abu tsira kada ka kuskure ka kore ma abin da Allah ya sifanta kansa da shi Allah ya ambata kansa ya sifanta kansa da alwajhu aqidan ahlus sunna sun yi da cewa Allah yana da fuska amma ba mu sanya take ba wani zai ce to ai in ka ce Allah yana da fuska ka kwatanta shi da abubuwan halitta domin dan adam yana da fuska dabbobi suna da fuskoki kwari tsuntsaye suna da fuskoki sai mu ce to shikenan ka yadda Allah yana da zati dole ka ce Allah yana da zati ko ka ji ko ka so to zatin sa da nawaye kama dole ka ce bai yi kama da na kowa ba kai zati ne ni zati ne kowa zati dole ka ce zati shine wato kamar ka ce shaksiya kamar mu abinda muke gani kenan ka ce zatin dan adam zatin tsuntsu zatin dabba zatin kaza Allah subhanahu wataala yana da zati amma baka san ya yake ba to tunda ka ga musu yana da zati bai kama da jami'ul zawat ba to haka nan duk abinda Allah ya sifanta kansa da shi ya sifantu da wannan amma ba mu san ya yake ba shi yasa wani da yake mai imamu Malik cewa ar-rahman al-arsh istawa Allah ya ce ya daidaita akan al-arsh ya daidaita imamu Malik ya sunku yadda kansa saboda nauyin tambayar a wata riwaya har sai da gumi yake to masa yace al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun was-su'al anhu bid'ah sayati akhrijuhu yace idan aka ce daidaituwa duk balarabe ya san me ake nufi da daidaituwa in dai balarabe amma ya kaifiya take wannan ba wanda ya sani kuma ka tambaya ya abin yake bid'a ce sai ce ai waje da wannan mutum mai wannan tambaya dan ba abin da ya kamata ya tambaya kenan ba saboda ka kidan ahlus sunna duk abinda sifatul zatiyya da qur'ani yazo ko hadisi dole mu yadda cewa Allah ya sifantu da wannan amma ba musan kaifiya ba amma ka zo kai ta tawili kaman ka nuna kafi Allah sanin kansa da kansa a antum a'lamu anilla ko kuka fi sani ko Allah ya fi sani wanda yafi kowa sanin Allah shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah bai yi ma wata sifar Allah tawili ba yadda Allah ya fada haka nan manzon Allah ya tafi haka nan sabai suka tafi akai to saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce a wajen malaman sunna Allah ya ambaci kansa zul jalal ma abucin girma saboda Allah shine akbaru min kulli shay'in sifatan wa zatan wa martabatan wa jami'a ma yattasifu bihi Allah shi yafi kowa yafi komai girma bi kulli ma ma'ani hadha duk wata ma'ana ta girma to Allah shine yafi kowa wannan shine abinda malaman sunna suka tabbatar sai sai zul jalali wal ikram kuma shine ma'abucin karamci shi yake girmama wanda yaso girmamawa Allah yake cewa wana yake fi jannatin bukramun dai ambaci bayin sa na kwarai sai ce suna cikin aljanna kuma ababan girmamawa Allah shine yukrimu man yasha'u wa yuhinu man yasha shi sai ce wa man yuhinu Allahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya kaskanta ya wulakanta shi to wannan ba shi da wanda zai girmama shi shi yasa daga cikin addu'o'i bil ma'thur Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina ya Allah ka mutunta mu ka girmama mu kada ka kaskanta mu kuma ya Allah ka ba mu kada ka hana mu sannan Allah ka fifita mu kada ka fifita akan mu wanda ga cikin addu'o'i ne wanda suke ainihin bil ma'thur to anan Allah da ya ambaci wannan yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Allah kuke karetawa wani yanzu sai ce to yanzu ta nema aka ambata ana mu da yanzu an ce mana duk abin da yake ban kasa zai kare kuma zatin Allah shine ainihin zai tabbata a tunanin ka ko tunani na sai mu ce to wata ni'ima ce Allah ya mana anan sai mu ce akwai tarin ni'imomi wanda kai ma za ka iya hararo su wani ka zai iya hararowa na farko tunda Allah ya ce mana kullu man alaiha fan duk abin da yake ban kasa zai kare kenan lokacin da ya deba maka zai wanzu ko zai kare zai kare to in ko zai kare yi me yi kokari ka ribance shi aka ce alwaqatu kasayfi in lam taqta'uhu qata'aka lokaci kaman kan sakali ne in baka sare shi ba shi ya sare ka lokacin nan da Allah ya baka na rayuwa to zai kare kuma kare wasa shine karewarka shi yasa wani malami yake cewa yabna adama anta ayyam ya kai dan adam kwanaki su ne kai kuma kai ne kwanaki yau gobe jibi gata wunin nan da muke ciki ba na jiya bane na jiya ya riga ya wuce duk abin da muka yi an nade an tafi da shi kuma wallahi ba zai dawo ba daidai kai ta tafi ba daidai bane ta tafi yanzu tun daga fitowar rana abin da muka yi an rubuta an rubuta an rubuta har ya zuwa wunin nan ya kare to kuma wannan wunin da muke ciki ba zai bar mu ba yana nan rike da mu fadau sai dare ya zo sai miƙa wa dare ce to ga sunan kuma ba wanda sai falle ya gudu shi ma daren yana nan yayi mana dukan kamun kaza kuku ba zai saki ɗaya daga cikin mu ba sai wuni ya zo sai ce to ungo ga sunan na baka to ana nan ɗayan gida zai miƙa mu kabari ko ka shirya ko baka shirya ba ko dai daren ya miƙa ka kabari ko wuni ya miƙa ka kabari amma dai ba wani abu na hudu ko dai kana cikin wuni ko kana cikin dare ko kana cikin kabari akwai na hudu ko abu na hudu kuma ko ka shirya ko baka shirya ba to kenan tunda Allah ya sanar da kai kullu man alaiha fa'al kai din nan zaka kare to yi kokari kaga cewa abinda Allah ya diba maka bai kare ba fate sai ka more shi sai ka yi abinda zaka yi farin ciki gobe a kiyama a sanar da kai wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce da Allah bai faɗa mana wannan ba sai mu bude baki mai ta ainihin sakar shi to sannan da Allah ya ce kullu man alaiha fan dukiya tana ci ko ba ta ciki muƙami da matsayi yana ciki ko ba ya ciki duk suna ciki muƙamin nan da Allah ya baka ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya barka ana yi ko ba a yi idan ka hu kujera aski ta shekara hudu tana nan tana ta lila ka ana ta yi maka jinjina ana ta yi maka aski shekara hudu ta kare shi ke nan askin nan ya maka ko bai maka dole ka sauka yanzu mukami ne ya kare ya barka ko kai ne ka kare ka bar shi mukamin ne ya kare ya barka yanzu kai kana nan to sai ka tambayi kanka wannan mukamin me kai na lahira kace kyau tun daga ka haushi har ka sauka kaga tun da ka yadda kullu man alaiha fa mukamin nan da Allah ya bani yadda ya samu farko zai kare to in ko zai kare ashe ya kamata kafin ya kare ne abinda zan yi farin ciki gobe alkiyama haka ne ko ba haka bane to ko kuma shikenan ya zama cewa ka kare ka bar shi ma'ana kana da mukami bai kare ba Allah ya dauki rayuwarka kaga yanzu ka bar wannan mukamin dole wani ka ne zai dauka ko ka so ko baka so ba to kenan kafin ka kare ka bar wannan mukamin da wannan matsayin in ka san ciwon kanka yi kokari kaga cewa ka amfana malamin mu Professor Mansur Ibrahim Sokoto Allah ya kara masa lafiya na san kun ga wani clip din sa mai ban sha'awa na kissa mai tallakan kara dai wa kun gan shi mai tallakan kara yana cewa ku tausayawa bawan da ko mai kudin da kullun uwar kudinsa tana ta zagwanyewa tana narkewa ku tausayawa dan kasuwar da dukiyarsa tana ta zagwanyewa yanzu idan mai kankara ya dauko ya dora a kai yana tafiya ana rana yayi awa biyu yana tafiya ne zai biyo baya sai narke ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya yadda ko bai yadda ba to kai fa yanzu kwanakin ka fa sune kankaran nan Allah ya fata ba narkewa suke ka ko yau ka zo duniya ka kai gobe to raguwa kai ba karuwa ba yau zaka ce ai yaro ya girma farai ya girma amma kuma ya ragu saboda abinda aka debo masa raguwa yi ba karuwa yi ba karewa suke kai kana girma kuma kana raguwa baka sani ba kana girma amma raguwa kake baka sani ba to ashe Allah da ya nuna mana kullu man alaiha fan wannan zai nuna mana duk matsayi da dama da Allah ya baka kafin ya kare ya barka ko kafin ka kare ka bar shi yi kokari ya zama ka amfana da wannan sannan duk wata musiba duk wata damuwa duk wani bacin rai zai kare ko ba zai kare ba zai kare to ashe tunda Allah ya ce maka kullu man alaiha fan duk abin da yake ban kasa zai kare nan kaman yanda muka ce an ambaci man to amma kuma can kullu shay'in halikun illa wajha kaga anan ba a togace komai ba to ashe kenan duk tashin hankalin da zaka shiga da damuwa zaka ji cewa mai sauki ne jarabawa ce ta Allah, kuma ya san da ni, kuma ya san cewa wannan abin da akwai hikimar da ta sa yi wannan, saboda haka ba zan butulce ma Allah subhanahu wata'ala ba. Haka ne ko ba haka bane? Wani malami yake cewa dawamul hal min al muhal, dawamul hal min al muhal, tabbata hali daya abinda ba zai taba yiwa bane ba. Kuna ganewa? Dadi ba zai dawama ba, wahala ba za ta dawama ba, duk inda abu ne a duniya to ka tabbatar da cewa wallahi ba zai taba dawama ba. To kenan yanzu idan ka samu kanka a cikin wata damuwa, daga cikin abinda zai faranta maka cewa to wannan yana daga cikin abinda Allah ya ce zai kare, komai nisan jifa kasa zata, komai fadin gona tana da kunyar ƙarshe, to wannan zai sa ka zamo mai dauriya, ka zamo mai juriya. In dai wahala ta duniya ba za ta dawama ba, ba za ta dore ba, to za ka zamo mai juriya akan halin da Allah ya jarraba ka, domin wannan abun ko dai ya tafi ya barka, ko kuma Allah ya dauke ka a wannan yanayin kuma kana cikin lada. Yanzu kenan mu san kullu man alaiha fam, dan mai damara akan wannan, ashe wannan ba a taimaka mana ba? An taimaka mana. Sannan wanda zai riki wani Allah ya allantar da shi, yana ganin wanda zai masa komai, wannan yana daga cikin man ko ba ya cikin man? Yana cikin man. Sai an neme shi an rasa, ashe wanda duk zaka kama ba Allah ba, ka kama kafar wala, zai tafi. To ashe gara ka kama wanda yake ba zai tafi ba, wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut, ka dogara ga rayayye wanda ba zai mutu ba, ba zai gushe ba, subhanahu wata'ala, wanda duk ba shi ba sunansa ainihin gajiyayye, sunansa kasashe, sunansa wanda za a nema wani lokaci a rasa. Ai idan kuka duba kissar Annabi Ibrahim da ainihin ya nuna wa mutanansu, falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi, yayin da dare ya lullube tauraro ya fito. Kun san mutanen Annabi Ibrahim bautar gumaka suke, wasu suna bautar taurari, wasu suna bautar wata, wasu suna bautar rana, wasu kuma abin da aka sassaka. To dan ya saita sai ya nuna musu ainihin rayuwa, da duhu yayi sai ya kalli tauraro mai haske, sai ya ce hadha rabbi, wannan shine ubangiji na. Falamma afala, yayin da tauraron nan ya bata, qala la uhibbu al-afilin, sai ce to ba zan taba son wanda za a nema a rasa ba, in dai da na ce ubangiji na ne bukata in ta taso ina ganin sa zan iya cewa yayi, to yanzu na neme shi na rasa, ina zan kai bukatar? Ashe bai tantance ya zama ubangiji ba? Falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi, yayin da ya ga wata ya fito da haskensa, sai ce to wannan shi ne ubangiji na. Falamma afala, yayin da shi ma ya fada, qala sai ce la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi al-dallin, kun ga anan ya nuna musu ashe akwai ubangijin gaskiya, dama su yake yi wa darasi. La illam yahdini rabbi, yanda kenan yana da ubangiji, yanzu aji ya sa su yake koya musu karatu. Sai ce to in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba, zan zamo daga cikin mutane batattu. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, yace to wannan shine ubangiji na, kuma shine mafi girma, dan rana ta fi wata, ta fi taurari. Falamma afalat, yayin da rana ta bata, yanzu gashi muna gani, amma yanzu bayan awa biyu me zai biyo baya, babu ita. Sai yace ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, ni na barzanta daga abin da kuke wa Allah shirka. Ma'ana ya nuna musu ubangijin gaskiya yana nan dimun da'iman, azalan wa abadan, tuntuni kuma har abada. Wannan shine Allah subhanahu wataala, shine abun bauta na gaskiya. Nan a cikin tafsiri yace walahul jawari almunsha'at, yace asfun almunsha'at, jiragen ruwa wanda aka kera shine al-Mudaffa wanda ya zama ainihin an kage hadisin sa mun fada Imam Hamza da Imam Shuba sun karanta al-Munshi'atu wato kenan sun zama al-Munshi'atu kaman kace masu kaiwa da kawowa wanda suke kaman su ne suke gudana su da kansu suna kaiwa suna kawowa ya zama ismin fa'il in muka ce al-Munshi'at al-Munshi'at ismin maf'ul fil bahri askin tayfukal alal yake kal jibal kai ka ce duwatsu izaman tafukkan girma wartifa'an da kuma ainihin daukaka fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin Allah kuke karyatawa abi tilkan ni'am shin da wannan manyan ni'imomin min khalqi mawadi sufun na halittan sunadaran da kuke jirgin ruwa da su wal irshad ila akhadha da kuma inda Allah ya koya muku yadda za ku riki wancan abubuwa ya zama kun yi jirgin wa kayfiyyat tarkibiha da kuma inda za ku jera kaza da kaza ya zama ya zama jirgi wa ijra'iha fil bahri da kuma gudanar da wannan jirgi a cikin ruwa da wannan ne tukadiban kuke karyatawa an da gairiha ko da waninta sai ce kullu man alaiha ay al ard duk abin da yake ban kasa min al hayawan na daga dabbobi wa gairihi da wani wannan fanin mai karewa ne halikun yace ainihin mai halaka ne sai ce wa abbara biman sai amfani da man tagaliban bil ukana domin arinda yadda masu hankali wayum qawdu rabbika fi aizatuhu zatu ubangijin kane zai wanzo fa huwa wahdahu al azali al abadi Allah shine wanda yake na tunfil azal kuma shine na dindindin wama siwahu wanda dubba Allah ba huwa makhluqun to shi abun halitta ne wafanin kuma mai karewa ne zul jalali yace khabarul mubtada mahdhuf wannan zul jalali labari na mubtada wanda aka shafe takdiruhu huwa kenan huwa zul jalali sai yace wal azama da kuma girma wal ikram lil mu'minin shine ma abucin wato yin karimci ga mu'minai bi an umihi alayhim ta hanyar ni'imomin da yake musu fabi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abitilkan ni'am shin da wannan manyan ni'imomi min baqa'i ridallahi na tabbatar yadda Allah wa fana'il kun da kuma karewar komai an digairi zalika koko da wani wannan sai wa fihi tarjibun shadidun anan akwai tsananin kwadaitarwa lil qiyami bi talab ma fihi ridab cewa mutun yi tsayin daka ya nemi abinda akwai yardan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki an nuna mun lokaci zamu takaita anan abinda muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana kuskuren da gane da mu daidai din amin amin da Allah kaman yanda na sha fada wa masu rubuto tambayoyi da Allah ku dinga rubuta date idan aka kawo masu tantancewa suka tantance suka bani to kawai nakan hada su ne in akwai date zan gane waccan ta riga waccan waccan ta riga waccan to yanzu da yawa ba ku rubutawa sai sa na dan zabo dai wanda suka shigo hannuna wannan yake cewa malam zaka ji idan ana tafsir mutane suna ta cewa na'am na'am dan Allah malam hakan yana da wata fa'ida domin waɗanda suke fadar hakan suna takura waɗanda suke kusa da su dan Allah malam ayi musu magana wannan take tamaran tambaya ta ita ce ni ce na sa implant kuma nayi wata uku ban yi jini ba sai yanzu kuma jinin ya kai min har kimanin sati biyu bai dauke ba malam yaya zan yi da yin sallah kamar yadda muka sha fada shi jinin al'ada na mata Allah ya tsara shi yana gudana gurgudan dabi'a ta dan adam kuma kowace mace akwai yanayin da Allah ya yi mata a wajen tsawon kwanakin zuwansa ko kuma gajartar kwanakin. To wannan zuwan da yake a bisa tsarin da Allah ya tsara shi, da wahala ya haura ɗabi'ar ita wannan matar da kwana ɗaya ko biyu, to amma amfani da abin da zai kawo tsarin iyali, to wannan sai ya daɗe ko ya matse zuwan wannan jinin al'ada. Shi ɗin ne maimakon inda zai zo zuwa irin na yadda Allah ya tsara shi, zai zo a sati ɗaya misali ko kwana biyar, to sai ya zamo an takura fitowarsa kuma an daɗe ta. To lokacin da zai zo sai ya zamo da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan. Shi ɗin ne maimakon a ce ya yi kwana biyar to sai ya kai kwana goma, maimakon sati ɗaya sai sati biyu. Amsa a nan shi ne jinin al'ada sanene ne a wajen mata, yana da sifofi guda huɗu da ake ta maimaitawa, kun san su ba sai mun maimaita ba. Idan kika ga cewa ya cika waɗannan sifofi guda huɗu, to jinin al'ada ne kawai ya zo kaɗan kaɗan ne ya wuce adadin kwanakin, amma shi ne. To zuwansa kuma ya hana a yi dukkan wani abu na ibada ko addini, saboda haka ya danganta. In kika ga cewa lallai shi ɗin ne bai canza ba daga wannan sifofi guda hudu, to ba za ki sallah ba kuma ba za ki ci gaba da yin azumi ba. Wannan yace malam na kasance a shekaruna na farko wanda shari'a ta hau kaina 15 zuwa 16 a watan Ramadana, janaba tana kama ni a hali wato alhali ba bacci nake ba, kuma ina azumi har ina iya tuna rana guda daga ciki a yanzu. To kuma yanzu in na tuna sai na ringa samun waswasi a zuciyata, shin zan rama wannan azumin ko ba zan rama ba? A lokacin na kasance ban san cewa in janaba ta samu mutum azuminsa ya kare ba, to malam yanzu ya zan yi, kuma ban san adadin kwanakin da wannan abin ya faru da ni ba. Kasha lalai. Allah subhanahu wata'ala yake cewa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di aslaha fa innahu kufa annahu ghafurur rahim. Allah yace ya wadabta maka su jin kai, duk mutumin da ya aikata abin da yake ba daidai ba da jahilci sannan ya tuba ya gyara, to Allah ya gafarta masa da kansa. Kun ga akwai Khalad ibn Rafi, wani sahabi wanda ba rayuwa yake tare da manzon Allah ko da yaushe ba, wannan tasa bai iya sallah ba kamar sauran sahabbai. Allah ya taimake shi sai ya makara a sallah wata rana, sai ya zo yi kotan kurciya. Da ya gama sai ya zo yi wa manzo alaihi salamu sallama. A wata riwaya manzon Allah ya amsa, a wata riwaya bai amsa ba, sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma ka yi sallah domin ba ka yi sallah ba kwata-kwata. Ya koma ya sake irin ta da, ya dawo manzo Allah da ya ce har yanzu ba ka yi sallah ba. A karo na biyu ko na uku ko abin da ya kama da haka, sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayraha, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya bai iya wata sallah ba sai wannan. To sai manzo alaihi salam ya koya masa sallah tun daga farko har ƙarshe, amma bai ce masa ya koma duk ya rama wa'ancan da ya kuskure ba, saboda yayi ne da jahilci. Irin wannan abun kana samun shi yanzu musamman a wajen matan karkara. Akwai matan karkara wanda suke ɗauka cewa idan mace ta haihu, to ko jinin haihuwa ya ɗauke sai ta yi wata biyu sannan za ta fara sallah. In azumi ne sai ta yi wata biyu sannan ta fara azumi. Wata ma jinin ya ɗauke bayan sati ɗaya ko biyu, to amma ba ta yi 40 ba, wasu kuma 40. To wasu sun yi tsawon lokaci ba sa sallah, ta samu tsarki, wata ma da sati uku, wata ma sati huɗu, amma wai tunda ba ta yi 40 ba za ta fara sallah ba, ko ba ta yi kwana 60 ba za ta fara sallah ba, sai daga baya za su ji wa'azi. To irin wannan sai a ce ku gyara gaba, ku nemi gafaran abin da ya wuce baya. Amin amin. Wannan yake cewa malam mu matasa muna buƙatar a yi faɗakarwa wajen iyayenmu maza da mata, akan yadda suka dauki rayuwar aure ta yadda suka tsawwala game da tsari na aure kamar su lefe da kuma wasu al'adu da ake yi a lokutan aure. Malam ya kamata a yi tunatarwa akan haka. Sannan malam mu matasa da 'yan mata da yawa daga cikinmu suna da burin yin aure, amma da yawa daga cikinmu ba mu da halin yin auren. Malam ya kamata a yi faɗakarwa wa iyaye, iyaye sarakuna shuwagabanninmu da kuma masu hannu da shuni, da a samar da wata gidauniya da za ta tallafa musu don wannan ibada ta aure. Da ƙarshe ina so malam a tsayi da addu'a, Allah ya buɗa mana ya kuma ba mu damar yin aure tare da 'yan uwa wanda suke cikin yanayi irin nawa. To, Allah ya fata malam, idan ba ka da sana'ar da za ka riƙe matan nan, ko an yi maka aure sunansa an yi maka turin zai kaka mutu. Tunda ka ga matan nan ba ita za ta zo maka da abincin da za ku ci ba. Abin da ya kamata ka samu lafiyayyen sana'ar da aƙalla kana jin sana'ar nan, ana wa anti sun ishe ku. Ku biyu a yanzu kafin ku ƙaru. Ko sana'a, ko kasuwanci, ko sana'a, ko wani abu dai. Wannan shine abin da ya zama gatan farko. Amma ni fa na ba da shawara a yi wa mara sana'a aure. Gara a koya masa sana'a. Wanda ya baka kifi kace ya baka abincin wuni. Wanda ya koya ma kamun kifi ya baka abincin rayuwa. To saboda haka in mutum yana da sana'a wanda alhamdulillahi zai iya samun abin da za a ci a sha, dan sabulun wanka da dawanki, in ka kama za a je chemist akwai dan abin sayan paracetamol da sauransu. To wannan babu laifi a ce abokai ɗan uwa ai karo karo ai masa aure. Amma shi ma kada a fantamo abin da faɗi. Na taɓa faɗa muku akwai wani bawan Allah ban san shi ba, amma abin da yayi to sai ya burge ni. Yana da 'ya'ya mata da yawa, Allah ba shi 'ya'ya mata kuma da yawa ana son su. Wannan wajen shekara 20 ko 30 da ya wuce, in ka zo sai ya yanka maka sadaki wanda yake dai lafa asibiti. To in ka kawo a cikin sadakin sai ya siyo maku katifa, sai ya siyo tukunya, sai ya siyo buta da tabarma. Sai ne, to sai ya kira ka, ya ce sadakin da ka kawo ka ga katifa an siya, ga kulu, ga tukunya kila ko da mutiya ba sani ba. To sannan ga buta wadda za a yi alwala. Tukunya mun san abin da ake da ita ko? Abin da za a yi. To sannan ga tabarma ta sallah. Ba shi ke nan ba rayuwa ta haɗu? Sai ce to wannan shi ne abin da nake da iko in aka ɗaura aure yau da safe ka zo ka ɗauki matarka. Abin da Allah ya hore mata, bai hore maka ka je kai mata. Yanzu da Allah wannan ba ya hutar da kansa ba? Bai ce kawo akwati mai taya ba. Kuma shi ma bai wahalar da kansa ba. To ni abin da nake ba da shawara, irin ku samari da kuke da wannan lalurar, a samu 'yan mata masu irin wannan lalurar. To sai iyayen ɓangarorin su yi shawara. Mu muna da samari suna son aure ba su da kuɗin akwati. Su kuma wannan muna da 'yan mata da muke so mu aurar ba mu da kuɗin gado da kaza da kaza. To shikenan sai a sassauta a haɗu a rufa wa juna asiri. A samu sadakin da ba zai kasa ba tun da yana da sana'a. Kun ga shikenan iyayen ango sun huta, iyayen amarya sun huta. Arzikin nan na Allah ne. Kila kafin wani lokaci sai ga Allah ya wadata ka ka zo ma ka yi mata ainihin kaya masu yawa. Kama zo ainihin ka biya mata makka, ka biya mata umara, duk wannan abu ne a wajen Allah. Amma dai ni ina maimaitawa ba na ba da shawaran wanda ba shi da sana'a sai a yi masa aure, domin wannan ba inda zai kai ɓacewa za a yi. to idan baka iya ciyarwa ai kaga kai ba zai gida bane ba Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim sai idan kana iya ciyarwa sannan kake mai gida idan baka iya ciyarwa to har yanzu dai baka zama mai gida ba Allah ya rufa asiri tambaye da zamu amsa ta karshe wannan yace malam menene sharuɗan haraji a shari'ar musulunci tsakanin masu iko gwamnati da ƴan kasuwa masu biyan harajin kenan malam a taimaka a amsa mana domin muna magana da wani bawan Allah sai yace in har gwamnati ta kasa baka abubuwan more rayuwa to kai ma dan kasa ba wajibi bane ka ba ta haraji to haraji malamai sun kasa shi kashi biyu akwai harajin da za a nema hannun talakawa saboda aiki na kasa sakamakon gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi wannan aiki gwamnati tana so ta yi tituna ba ta da kuɗi gwamnati tana so ta yi dama-damai wanda za su tare ruwa a yi amfani ba ta da kuɗi gwamnati tana so ta yi asibitoci ba ta da kuɗi gwamnati tana son duk dai wani abu da ya shafi talaka amma ba ta da kuɗi to anan malamai sun ce babu laifi idan gwamnati ta karɓi kuɗin talakawa a matsayin haraji don ta yi wannan aikin nasu minkum ne kuma ilaikum naku aka karɓa kuma aka yi muku hali na biyu ya zamo cewa wani aiki ake muku keɓantacce ku da aka karɓa misali yanzu a ce akwai wani kamfani da yake da wasu manya-manyan motoci da suke lalata hanya saboda kayan da yake suke ɗaukowa to babu laifi wannan kamfanin a tsora masa haraji gwargwadon abinda ake ga cewa za a yi wannan tituna ko a gyara sakamakon motocin kamfanin suka bata ko kuma ya zamo misali yanzu a cikin kasuwa a ce akwai wasu da suke wata sana'a ta tara datti suna tara datti dole sai hukuma ta zo ta kwashe wannan datti ko ramukan kasuwan nan duk a cike muku to ku da ake ma wannan aikin ya halatta a karɓi haraji a hannunku sakamakon ana muku hidimar da ba a yi wa sauran mutanen gari kuma a kashe wannan kuɗin a nan inda za ku mora to wannan biyun shi ne abinda na sani malamai sun ambata amma abinda ba wannan ba to ba daidai ba ne ba ma'ana in har ƙasa tana da kuɗi da za ta yi ayyukan talakawa to ta karɓi wani haraji a hannun ɗan ƙasa zalunci ne in dai tana da kuɗin da za ta yi waɗannan ayyukan to ba dalilin karɓar masa kuɗi to amma matsalar ita ce kaga ba shawarar ka za a yi ba musamman yanzu in kai ma'aikaci ne miƙawa za ka yi yankewa za a yi baka da zaɓi saboda haka wanda za su iya faɗa su ne za su iya ainihin faɗa ma su masu yankar ni na tabbatar ƙasar Najeriya Allah ba ta arzikin da ba sai an bace wani abu na talakawa ba a yi wasu ayyuka ka gani akwai hanyoyi na misali fito da ake yi na harajin kaya da ake shigowa kai wanda suka san ƙasar nan suna cewa wallahi ko harajin fito na kayayyaki zai iya rike ƙasar nan ballantana abin da ya shafi abin nan albarkatun ƙasa wanda Allah ya samar don ƴan ƙasa ya kamata kuɗin da za a samu a ce aikin talaka za a yi saboda haka wannan biyun dai su ne ainihin musulunci yarje a karɓa sakamakon abin da ainihin na faɗa Allah ya mana gamdakatar Allah ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya ba mu ikon nisanta sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna